Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya ji mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko sessionhouse.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 4 ga watan Disamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Madina Dahir mai shanu da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Shugabannin kungiyar tsaro ta NATO sun hadu a wajen birnin London domin fidda wata matsaya ta bai daya. Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka zai zaman sauraron bahasinsa na farko a yau, a yayin da ake ci gaba da duba yiwuwar tsige shugaba Trump. A kasar Ethiopia kuma, wani mataki da Prime Minister Abiy Ahmed ya dauka na rusa jam'iyya mai mulki a kasar ya janyo cece kuce.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan korafe-korafen direbobi masu tuka motocin haya da sauran masu tuka ababen hawa akan karban nagoro da wasu jami'an 'yan sanda ke yi. Muna kuma tafi da rahoto akan makasudin bude sabuwar jami'ar koyar da harkokin sufuri a garin Daura da ke jihar Katsina. Sannan kuma za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kara jaddada cewa iyakokin kasar za su ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa wani lokaci. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya sai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin duniya. Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat zai zaman sauraron bahasinsa na farko a yau Laraba a ci gaba da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. A zaman na yau ana sa ran wasu ƙwararru hudu a fannin shari'a za su bayyana a gaban kwamitin don tattaunawa kan matakan da kundin tsarin mulkin Amurka ya shimfiɗa kan tsige shugaban ƙasa. Zaman sauraron bahasin zai gudana ne kwana guda bayan da kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri a majalisar ya fitar da wani rahoto mai shafi 300 wanda ya zarge shugaba Trump da aikata ba daidai ba a lokacin da ya nemi Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na shekarar 2020. Shi dai shugaba Trump ya musanta zargin da ake masa na cewa ya nemi taimakon Ukraine a kokarinsa na ganin an zabe shi a wa'adi na biyu. A yau Laraba, shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka hadu a wajen birnin London domin fidda wata matsaya ta bai daya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin kan yadda za a yaki ayyukan ta'addanci da wasu batutuwa da suka shafi Turkiya da Amurka. Shugabannin su 29 ciki har da Donald Trump sun dauki hotuna kamar yadda aka saba a tarukan kungiyar, daga nan kuma suka dunguma zuwa wani taro da za su kwashi sa'a 3 suna yi. Ana sa ran za su fitar da wata sanarwa a ƙarshen taron wacce za ta mayar da hankali kan yadda za su tunkari kalubalen da Russia da China ke haifarwa. Wani mataki da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya dauka na rusa jam'iyya mai mulki a kasar gabanin babban zabe na shekarar 2020 ya janyo cece kuce a tsakanin manyan jigajigan gwamnatinsa. A cikin wata hirar da ya yi da sashen Afan Oromo na VOA, ministan tsaro a kasar Lema Megersa ya ce wannan rashin zaman lafiya na nuna cewa yanzu ba lokacin da ya kamata a kirkiro sabuwar jam'iyya ba ne. A yanzu dai Lema na wata ziyara a nan Amurka tare da wata tawagarsa da niyyar karfafa dangantakar fannin tsaro na kasashen biyu. A cikin watan Nuwamba da ya gabata ne Prime Minister Abiy ya bayyana cewa za a warware jam'iyya mai mulki a kasar wato Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, a mayar da ita wata babbar jam'iyyar hadaka wato Prosperity Party. To kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta bayyana fushinta kan wani kudurin doka da Majalisar Wakilan Amurka ta amince da shi wanda ke kiran a dauki mataki a hukumance kan hukumomin Beijing sakamakon cin zarafin miliyoyin musulmai da ake yi a kasar. Majalisar mai rinjayin 'yan jam'iyyar Democrat ta samu ƙuri'u 407 a cikin 408 da suka amince da dokar da ake kira Uyghur Act na shekarar 2019, wacce ke yin allawadai da kame akalla musulmi miliyan 1 da suka hada da 'yan kabilar Uyghur da Kazakhs da dai sauransu, tare da sanya su a wasu sansunoni da ke yammacin yankin Xinjiang. Dokar za ta sanya wasu hukumomin Amurka da su shirya rahotanni kan musgunawar da China ke yi wa wasu musulmi. Za ta kuma yanke hukuncin da ya kamata kan jami'an China da ke da hannu a lamarin. China dai ta musanta dukkanin zarge-zargen da ake mata, tare da cewa waɗannan sansanonin an kafa su ne domin yaƙi da ta'addanci da kuma koya musu sabbin abubuwa. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya yi kira da a saki masu zanga-zangar da aka kama a cikin wani gangami na baya-bayan nan da aka yi sakamakon hauhawar farashin man fetur. Ya jaddada cewa in dai har ba sa dauke da makamai kuma ra'ayinsu kawai suka fito bayyanawa, to ya kamata a sake su. A ranar 15 ga watan Nuwamba ne aka yi ta fama da zanga-zanga a duk fadin kasar bayan da gwamnati ta bayyana karin kashi 200 kan farashin mai. Daga bisani dai jami'an tsaro sun dakile zanga-zangar, sa'annan suka kuma rufe kafar yanar gizo na kusan mako daya a duk daukacin kasar. A farkon makon nan ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce akalla mutum 208 ne suka rasa rayukansu a yayin tarzomar, kuma a cewar Amnesty din hakan wata alama ce da ke nuna yadda jami'an tsaron suka yi ta kashe mutane yadda suka ga dama.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara rahotannin namu daga jihar Lagos a kudu maso yammacin Najeriya. Direbobin mota a yankin da sauran masu ababen hawa sun koka akan yadda wasu jami'an 'yan sanda ke ci gaba da karbar cin hanci akan hanyoyin wannan yankin da kuma irin barazanar da jami'an ke yi masu. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Direbobi da sauran masu amfani da manyan hanyoyin Najeriya, musamman ma dai tsakanin arewa zuwa kudancin kasar, suna ci gaba da kokawa game da yadda 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ke ci gaba da karban nagoro a hannun direbobin. Labarin da a wani lokaci ma yakan kai ga hasarar rayuka, kamar da yadda ya faru a ranar Litinin din nan tsakanin wani dan sanda da kuma direban babban mota, inda rahotanni suka ce dan sandan ya buƙaci direban motan ya bashi naira 100 na goro, amma kuma direban ya ce ba shi da shi. Daga bisani dai ja-in-ja tsakanin 'yan sanda da direban ya kai ga sun kashe shi har lahira, al'amarin da kuma ya haifar da karamar zanga-zanga. Kodayake dai hukumomin 'yan sanda da sauran jami'an tsaro na bayyana cewa suna iya bakin kokarinsu na ɗaukar matakan da suka dace na hana cin hanci da rashawa a kan hanyoyin ƙasar. Bisa ga dukkan alamu dai har yanzu ana ci gaba da fuskantar wannan matsala, kamar da yadda wasu direbobin motan da kuma masu bin hanyoyin da ba su so ambaci sunansu suka shaida mani.
Kuma ga wayoyin sunan yanzu na a Shagamu Interchange wanda aka ce su Igade Pipeline sun fito hanya, sai su tsere hanya a kasa go slow tun daga Shagamu Interchange har Ibapo. Suna karɓar naira dubu-dubu a hannun direbobi, suna wahalar da su, suna yi musu duka in direba ya ce ba shi da kuɗi. In ka fita daga Lagos tun karfe 6 na yamma za ka tafi arewa, wallahi Shagamu Interchange din nan za a delay ɗinka har zuwa Asuba, baka wuce nan wajen ba.
Satin nan ne tafiya na je gida ka gara. Wallahi 'yan sanda sun tare ni a hanya, suka ce kodayake sun ce dai in ba su na ruwa. To, ba sai na kawo takardu ba, sai na kawo naira 50 na ba su. To, amma bisa ga wannan kudi da na bada sun tare wayansu masu mashin naga suna an san takardu wayansu na an san kudi abubuwa dai ga nan dai ba a cewa a tsaya ana bincike ko ba gaskiya ba
to ko me yake haifar da
to gaskiya ina ganin kaman gwamnati tana da sakaci game da albashinsu ko ba gaskiya ba kuma ko da yake yanayin wayanda ake dauka aikin yan sanda kaga akwai mutanen kirki akwai na banza wasu na aiki tsakanin su da Allah ko ba gaskiya ba amma wasu suna yi saboda neman abin duniya wasu ko nawa za a ba su sun saba jinin su ya riga saba sai sun anshi wannan kudin ko ba gaskiya ba dan haka gwamnati ya kamata tashi tsaye ko ba gaskiya ba ai bincike akai wanda ke da hannu a ciki ai maganin irin wannan bazagurbi din bai dace a ce ana an san kudi ana ba su kudi ba kuma su zo suna an san kudi a hanya ko ba gaskiya bai da kyau
daidai kokarin jin ta bakin kakakin hirdar yan sandan Najeriya Chris Umba ta wayar tarho ya ci tara to ko me ke haifar da irin waɗannan matsaloli da yaki cinyewa tambayar kenan da daiwa wani tsohon jami'in sojan Najeriya Alhaji Usman Lafai Shatiman Lafai
daya misali pay din su ma is poor sannan maka ba in maka kara musu kudi ba cheke
kuma albashi
kenan ga albashi misali yanzu ka ba mutum command target din naka ba shi making sure cewa wuri kaza is safe ba wannan cheke din shi ma da commanders din amma ka baka wuri aka cheke din ga dole ka samu guda ura a fara cheke su commanders din in ka baka wuri kai manager ai cikin kai ma kai is not enough a ce kai ka commander ka kai dai ba cheke din ka ba cheke din su
yanzu dai a inda direbobi da sauran masu zirga-zirga a manyan titunan Najeriya ke ci gaba da fuskantar karban nagoro daga hannun jami'an tsaro a waje daya an tsare ido domin jin matakin da rundunar yan sandan Najeriya da sauran hukumomin tsaro za su dauka na magance irin wannan matsala da yake cinyewa Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
Madalla a gaida Babangida Jibril to ma sauraro a shirin mu na daren yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan dangantaka tsakanin direbobi ko kuma masu ababen hawa da yan sanda da ma sauran jami'an da ke akan titi to yanzu kuma za mu tabo fannin ilimi a cikin makonnin ne aka yi bikin bude wata sabuwar jami'a ta koyar da harkokin sufuri a garin Daura dake arewacin Najeriya Wannan kamfanin kasar China ne yayin kungilar gina wannan jami'ar da ake sa ran za ta kawo ci gaba sosai a kasar. Wakilin murya Amurka Nasiru Adama El-Hikaya na dauke da karin bayani.
An gudanar da taro na musamman don azar sashin gina jami'ar sufuri ta Najeriya garin Daura dake dabra kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Niger. Ministan sufuri na Najeriya Rotimi Amaechi jagoranci kaddamar da aikin gina jami'ar da aka bawa kamfanin kasar Sin. Gwamnatin Katsina ta bada makikin fili da ya fi kadada 413 don gina wannan jami'ar da za ta rika koyar da kimiyyar lamuran sufuri. Amaechi ya mai da martani kan masu korafin dalilin gawa jami'ar a Daura. Yana mai cewa masu ra'ayin na fadar haka ne saboda Daura mahaifar shugaba Buhari ce. Ministan ya ce san ba ya dauki matakin kafa jami'ar a Daura don samun wata riba ba ce. Kazalika yana mai karfafa cewa ai Daura cikin Najeriya take ba Niger ba ko ma kasar Biafra ta 'yan aware. Shin wannan ya amsa alwashin shugaba Buhari na al'ummar da ke cewa ba su shaida ribar mulkinsa ba bayan zuba masa miliyoyin kuri'u?
Mu za mu ci gaba da yin tsari da amfani da arzikin ƙasa ya zama na an kawo fitila yadda daga mai askin baba zuwa mai dafe-dafe da ma'adinai da sauransu sun samu wuta a rage wahalar neman gas da fetur da I pass my neighbor. Duk da irin waɗannan abubuwan ya zama na wato sha'anin rayuwa gwamnati ta iyakar ƙoƙarinta ta kawo mutane sauƙi. Arzikin nan na ƙasar nan ne ba wani wanda zai fito ya riƙa kumburin nashi ne. Na fara jin labarin wasu 'yan Najeriya sun fara ƙagara suna cewa gafara sa mu ba mu ga ƙaho ba. To da yarda Allah za a ga shanun nan suna da ƙaho.
Tuna bayanin na shugaba Buhari kenan da ba mamaki minista a kaikaice ya kai jami'ar Daura.
Sunana Comrade Aliyu Aminu Waziri ɗaya daga cikin ɗan gwagwarmaya na arewacin Najeriya da ƙasa gaba ɗaya. Canji. Domin canji matakinta ne tun daga farko. Canjin ya sa aka zaɓe ta. Ina kira ga shi kansa shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari wallahi tallahi ya kamata ya kalli talakawan Najeriya. Ya nuna sun gamsu da shugaban ƙasa, sun gamsu da tafiyarsa, sun gamsu da mu'amalarsa to ya kamata lalle ya juya ya kalli waɗanda suka gamsu da shi.
Rotimi Amaechi ya ƙara da cewa dalilin aikin shimfiɗa layin dogo daga Lagos zuwa Ibadan an samu yarjejeniya da 'yan ƙasar Sin ɗin don koyar da ɗaliban Najeriya fasahar sufurin jirgin ƙasa. Yanzu haka dai kamar yadda Amaechi ya bayyana akwai ɗaliban Najeriya a Sin su 60 da tuni suka shiga aji na biyu a karatun digiri na sufurin jirgin ƙasa. Hakanan ya ce wasu 90 ma na tafi. Yanzu dai za a jira ga tasirin wannan jami'ar ga tattalin arzikin al'ummar yankin da ke fama da rufe kan iyaka. Tasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. A daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da yin korafi akan rufe bakin iyakokin kasar, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kara jaddada cewa iyakokin za su ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa lokacin da kasar ta tabbatar da cewa an daina yi mata zagon kasa a fannin tattalin arzikinta, saboda irin abubuwan da ke faruwa a bakin iyakokin kasar da makwabtanta. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa na dauke da karin bayani.
Dangane da haka, na tuntubi Malam Garba Shehu, kakaki a fara gwamnatin tarayyar Najeriya, domin karin haske dangane da wannan sanarwa da gwamnatin ta bada.
Abubuwan ne ka san sai a hankali suke kara bayyana. Irin illar da ake wa tattalin arziki na Najeriya ta wannan harkoki na smuggle, a fita da namu da muke bukata ko kuma a shigo da haramtattun gida, kwayoyi, makamai. Maganan nan kana yana magana akan man fetur da ake cewa ana amfani da shi a Najeriya. Yanzu daga rufe boda din nan yanzu ya zama kusan fiye da kashi 30 na man da ake cewa wai ana amfani da shi a Najeriya yanzu ba abun nan. Kaga wannan ya nuna fita aiki da shi, to ba ma gama ba. Amma muhimmin abu shi abun da ya nuna haɗin kai ake nema na makotanmu, kuma ya yaba wa shugaban kasar Nijar Muhammadu Yusuf. Ya ce Muhammadu Yusuf ya fara ɗaukan matakai wanda yake har ma'aikata aka sallama, kuma ya ajiye doka cewa daga yanzu bai yadda a shigo da kaya haramtattu ta cikin kasar sa kawai su Najeriya ba. Saboda haka wayannan abubuwa su ake dubawa, kuma su za su sa a sake dubawa shi wannan lamari.
To amma ya yi maganar kamar matsalolin da ake fuskanta dangane da maganar abinci da maganar walwala da mu'amala ta yau da kullun da ke akwai tsakanin 'yan Najeriya da makwabtansu. Ba ka ganin kamar takurar ta yi tsananin da ya kamata a ce an fara duba hanyar da za a warware matsalolin da suka kawo rufe iyakokin nan, ganin koke-koken da al'umma ke ta yi?
A'a, magana da aka yi wanda yake a wannan zama da aka yi shine maganar man fetur da aka hana sai da shi a gidajen man da suka kusanci iyaka da kilomita 20, wanda kuma abin da yake bayani a wannan lokaci shine mutane su yi hakuri. An san akwai tuba ko garin su ita kanta garin Daura da muka je, ai babu gidan mai guda ɗaya da aka bude ana saida mai. Amma abin da ya nuna cewa a yi hakuri, custom ne suke yin aiki don su tantance gidajen mai nan wanne ne gaskiya karɓar mai suke suna sayarwa, wanne ne ake amfani da su don yin smuggle. Idan aka gama wannan abubuwa, ai za a sake duba wannan lamari na sai da mai a bakin iyaka.
To amma akwai wani dan majalisa mai wakiltar garin Daura wanda ya fito fili ya yi tur da Allah wa dare da rufe iyakokin, don yana cewa badakalar da ake yi ana yi kamar bodan ma ba a rufe ta ba. Don haka ba a ganin wannan babban hujja ce da ya kamata a saurari majalisa wanda ta yi kuduri na cewa a duba rufe iyakokin nan.
Ni kuma sai nake ganin kamar a cewa gyara kayanka ne, kuma aka ce ba wai sauke mu da bakin ba. Tunda dai ya ce ya yi kira ga duba wannan lamari, ita kuma gwamnati da yake mai saurari ya ce ai dole za ta duba ta ga cewa amma akwai wasu kafofi da yake ba a toshe su ba. Wayannan kafofin yanzu za a yi amfani da wannan dama don a toshe su.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fara gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ne da shi bayan da ya ba da sanarwa cewa shugaba Buhari ya kara jaddada rufe iyakokin Najeriya da makwabtanta domin ci gaban Najeriya ne. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne Briska Das, yar asalin ƙasar Najeriya da ke nan jihar Maryland da ke ƙasar Amurka. To wani kira gare ku ga matasa da suka zo na Amurka, wani kira gare ku wannan matasan?
To idan suna so, abinda nake faɗa ɗin kenan, idan suna so su zauna ɗin sun ga a rijiyar da suke ramin da suke hakawa za ta fama ruwa, to ai ana kan a ƙara likafa ta ja gaba. Ana so a ƙara girma, ana so a ci riba. Ai da mu Hausa muka ce dan riba ake kunu. To idan akwai riba zaman, to ayi zaman da zaman neman riba din, ba kada a zo a lalace kuma a dauki al'adun nan duka a watsar da al'adun mu na su kyau na gida a wofuntar da su. A dauki al'adun nan ya zama shine al'adan wadan da muka sa a gaba. Amma muyi zaman nan din da la'akari cewa mu fa baki ne. Komi dadin da kake ji, komi yaya ne, kana ganin ka kai dai bako ne.
Kenan kuma kana da takardun zama kai dan kasa ne, duk wannan ba wani abu bane.
Komi takardunka na dan kasa ba kai ba komi bane. Domin a koyaushe za a ce maka kai bako ne. Akwai debate da ake ko kuma tunkarar mutane da ake na kwanaki akan zancen tumbike Trump. Sai wani tun yana shekara uku da rabi iyayenshi suka zo nan kasar, Bature ne kuma amna nufin farar fata ne, amma da yake ba ko Rasha ne, yes Rasha ne, amma da yake ba ainihin ba Amerika ba ne, kuma tun da suke rayuwarsu duka a nan suke. A gaya maka cewa uku da rabi ina ji shekara uku da rabi ya zo kasar nan, amma da ake magana sai ana cewa ana mai da shi dan ba dan kasa ba ne, kuma shekarun shi yanzu sun fi 40
a nan Amerika.
Kuma ya bauta ma Amerika, babban soja ne na nan. Da ake magana ana cewa kai dan ba dan kasa ba ne, shi yasa waɗannan suke maka kaza kaza, dan ku ba yan kasa ba ne. Amma kuma bai san in ma ya kamata za a ce nan ne kasan tashi. Kaga din yadda muka yi dai, mu ba yan kasa ba ne. Saboda haka sai mu yi la'akari, mu yi taka tsantsan, mu yi zaman abin da zai kawo daraja ma kanmu, daraja ma Allah da muke bauta mawa, sannan daraja ma kasanmu. Domin duk abin da ka yi, in ka ɓata kanka ba kanka kaɗai ka ɓata ba, ka ɓata zuriyanka, ka ɓata ƙasanka.
Yanzu ga ganinki kin kwashe wajen shekaru ina ji da dama a nan Amurka, ga ganinki me ya kamata a yi a yankunan mu, in ce Niger, Kamaru, Chadi, musamman arewacin Najeriya, in ce domin mu ga an samu sauyi ga rayuwar dan Adam.
1983 da na zo nan, na zo da yaro yana dan fari na yana shekara ɗaya da wata tara. Na zo na haihuwa na biyu a nan. Dan fari na haife shi a ƙasar mu can, a Bauchi ma zan ce. To amma ba mu saboda rashin lura, rashin kula ga ma'aikatan asibiti, mun samu matsala ƙwarai da gaske. Yaro ya fito lafiya, shekaru yau ana 38 ana fama. Amma da muka zazo haihuwa na biyu, su asibitin nan su suka gane cewa bai kamata ma da an sa ni na haihu ni da kaina ba. Amma kaga can ba a kula ba. Amma nan da yake an kula, dole aka gane ga matsalar da ya jawo wahalar da wannan yaro ya shiga ciki.
An yi amfani da na'urori masu ganin ciki.
Amfani da na'urori da muke. To kuma abin mamaki za ka gani, likitocin Najeriya a ko a Amerika ko a Ingila su ne ake kiransu kwarantaccen likitoci ake ji da su. To me yasa a Najeriya kuma ba a yin haka? Me yasa ba sa taimaka ma gida?
Ga ganinki rashin kayan aiki ne?
Rashin kayan aiki ne, da rashin kayan aiki kila, sannan kuma da rashin kula da
babu doka irin wannan wadda za ta bin sansa abun da ke faruwa.
Ta ganan yanzu a nan, idan ka kuskure akan wani abu, dole doka za ta yi maka hukunci. To can babu dokan da za ta hukunta abin da yanzu a nan Amerika ne abin ya faru da yaro na. Za a bi min, dole sai hukuma ta hukunta dalilin sakalcin da aka yi har yaro ya zama haka.
Eh, mutum zai ma rasa lasisin shi na aiki ba?
Wa ma zan je in karba in duba a wurin, wa ma zan je in nema? Da na farfado daga haihuwa na biyu a nan Amerika a Columbus, Ohio, sai na zauna ina kuka. Sai wata nurse ta ce mun, menene nake wa kuka? Sai na ce mata ina tunanin gida ne, da a ce kashi 20 na ma'aikatan asibitin Najeriya za su zo su ga yanda ake ma marasa lafiya a nan, ina gada zai taimaka ma mutane. Ita tambaye ni wai ba a yi mana haka a can? Ne shiru dai kawai ina kuka na kawai. kaga muna da matsala, muna da matsala kwarai da gaske. Ana rike yin aiki rukun tsakanin kashi na in baka yi aiki ba ba za ka samu kudin ba. Amma can da yake an sani ko ka je aikin ko ba za ka je aikin ba kudin watan kanana, sai ba a biya ka kudin wata ba sai ka ce za ka yi strike. Amma kuma baka yi aikin da za ka karɓi kudin ba, amma kana sha domin ba a biya ka kudin wata ba.
To mun gode kwarai Briska Das, yar asalin kasar Najeriya da ke nan jihar Maryland da ke kasar Amurka. Mun gode da bamu dama tattauna tare da ke a cikin shirin namu na himma. Bata ga gona ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC.
A gaida Abdulaziz Adili Toro, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Murtala Bala Harka Durmi Biyu Garki Abuja da Abdulmuɗallib Mande Magarya da Awwalu Mai Dabino bakin masallaci Durmi Biyu. Sun ce salam muryar Amurka, don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba mu bayyana ra'ayinmu akan naɗin da mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa shahararren ɗan wasan Hausan Kannywood Nura Husaini kwamishinan alhazai na Najeriya. Hakika gaskiya wannan mukami ya dace, muna taya shi murna. Sako na gaba ya fito ne daga Babawo Mato Mai Adua tare da Alhaji Abdulaziz Dangoga unguwar Sarkin Noma Mai Adua. Suna cewa wai wannan abu har ina, mun yi wannan magana ne ba don komai ba sai don yadda muka ga jami'an hana fasakori wato custom na kan hanyar garin Daura zuwa garin Mai Adua akan yadda suke musgunawa 'yan kasuwar trader na garin Mai Adua. Su dai waɗannan 'yan kasuwar trader sayo kaya suke daga garin Kano wanda gwamnati ta amince a sayo a sayar, amma gashi yanzu ana nema a durkusar da su. Muna kira ga mahukuntar ƙasar mu Najeriya don Allah su ɗauki mataki akan wannan matsalar. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Imrana Madaha Boku da ke arewacin Ghana. Hakika muna jinjinawa shugaban ƙasar Ghana wato Nana Akufo-Addo da watsi da yayi da kuri'ar raba gardama da aka shirya gudanarwa 17 ga watan Disamba. Mu ma ba ma goyen wannan kuri'ar raba gardama.
To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitaccen labaran duniya.
Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat zai zaman sauraron bahasansa na farko a yau Laraba a ci gaba da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. A yau Laraba, shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka haɗu a wajen birnin London domin fidda wata matsaya ta bai ɗaya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin kan yadda za a yaƙi ta wato ayyukan ta'addanci da wasu batutuwa da suka shafi Turkiya da Amurka. Wani mataki da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya ɗauka na rusa jam'iyya mai mulki a ƙasar gabanin babban zaɓe na shekarar 2020 ya janyo cece kuce a tsakanin manyan jigajigan gwamnatinsa. Ƙasar China ta bayyana fushinta kan wani ƙudurin doka da Majalisar Wakilan Amurka ta amince da shi wanda ke kiran a ɗauki mataki a hukumance kan hukumomin Beijing sakamakon cin zarafin miliyoyin musulmai da ake yi a ƙasar. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya kira da a saki masu zanga-zangar da aka kama a cikin wani gangami na baya-bayan nan da aka yi.
Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Madina Dahir mai shanu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyar Manash Wanni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.